sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clubhouse 1530 matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai sai tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya a kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 1 ga watan Yuni na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim ba mu kanin labarai
to kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ya baiwa bangarorin da ke fada a Sudan ta kudu wa'adin wata guda su cimma zaman lafiya ko kuma su fuskanci takunkumi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da yayi da hadimin shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa sannan Amurka ta dau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran kasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci
to kan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta fara rusa wasu hotel a unguwar Galadima dake birnin Maiduguri ko me yasa haka
gwamnatin dai na zargin cewa ana aikata abin da ba daidai ba a wannan wurare har ma wannan lokacin aka yi kisan kai
sai kuma wani likita a jamhuriyar Niger da ya bada shawara tabbatar ana amfani da dokan hana shan taba sigari cikin jama'a
dillo in kansa da kasan taba tana sashi an yi ta sensibilization ai ta sensibilization sai gwamnati tana da alhakin kare lafiyar al'umma
kana za mu kawo muku karatu daga alqur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sai shirin lafiya uwar jiki tare da Juma'i Ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. Kwamitin sulhu majalisar dinkin duniya ya baiwa Sudan ta kudu wa'adin wata guda ta daina fada sannan ta rarrafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci takunkumin makamai da na tattalin arziki. Kwamitin sulhun ya kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da Amurka ta gabatar jiya Alhamis da mafi kankantar ƙuri'a 9 da ake bukata a amince a ƙasashe kuma 6 an samu kauracewa. Kudurin na kira ga sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da ya zo gaban kwamitin ranar 10 ga watan Yuni ko 30 ga watan Yuni don ya gabatar da rahoto kan halin da ake ciki. Muddin aka ci gaba da yaƙi babu wata takamammiyar yarjejeniya a siyasance, kwamitin zai kakaba takunkumi na tattalin arziki kan 6 daga cikin manyan jami'an Sudan ta kudu. An fara fadan kabilanci tun a shekara ta 2013 tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir da kuma masu goyon bayan tsohon mataimakinsa Riek Machar. A halin da ake ciki kuma mutane sama da 120,000 sun makale a birnin Derna na gabashin Libya sanadiyar wani mummunan fada tsakanin 'yan rajin jihadi da kuma dakarun da ke karkashin jagorancin Janar Khalifa Haftar. Wani rahoton majalisar dinkin duniya na jiya Alhamis ya nuna cewa birnin na Derna ya galabaita matuƙa saboda tashin hankalin da bai taba gani irinsa ba cikin wato makonnin da suka gabata ciki har da hare-hare na bama-bamai da kuma farmaki daga ta sama akwai tsananin karancin abinci da na ruwa da na magani da kuma na wutar lantarki Wani rahoto na nuna cewa rabon akai gudumawa wurin tun a tsakiyar watan Maris. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce an samu sahihin ci gaba a tattaunawar da yayi da babban hadimin shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a birnin New York game da shirin ganawar da za a yi tsakanin Kim da shugaba Donald Trump. Pompeo ya ce yana kyautata zaton Koriya ta Arewa da tunanin sake lali. To amma ya gargadin cewa ya rage ga kasar ta Koriya ta Arewa ta zaɓi ta farkin da ya bambanta sosai da na da saboda a cimma ingantaccen tsaro wanda ke nufin kawar da makaman nukiliya kwata-kwata ta yadda ba za a iya maimaitawa ba kuma za a iya tantancewa ya ce Kim Jong-shui wanda shine jami'in Koriya ta Arewa mafi girma da ya taɓa zuwa Amurka cikin shekaru 18 da suka gabata da shirin zarcewa zuwa birnin Washington DC a yau dinnan Juma'a don ya mika wata wasiƙa da kansa daga Kim Jong-un zuwa shugaba Donald Trump. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta dau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran kasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci ta wajen saka jari da kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ake shigo da su daga kasashen Turai ciki har da Canada da Mexico kuma harajin zai fara aiki ne daga yau dinnan Juma'a. Amurka ta kuma tattauna kan batun takaita shigo da karafa da dalma daga wasu kasashen da suka hada da Korea ta Kudu da Argentina da Australia da Brazil a maimakon ta saka musu haraji, abinda sakataren harkokin cinikayyar Amurka Wilbur Ross ya gaya manema labarai kenan ta waya. Shugaba Donald Trump ya sha fadin cewa dole ne a dau irin wannan matakin muddin dai ana son a tabbatar da ayyukan yi a Amurka da kuma dorewar wasu muhimman masana'antu a Amurkar. Tuni Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana harajin a zaman wani abu da san ba za a lamunta da shi ba, sannan sha alwashin mai da martani. Shi ma shugaban kasar Faransa ya ce wannan matakin ba kawai ya saba ma doka bane, ya kuma yana kuma cike da kurakurai. Ya kara da gargadin cewa hada kishin kasa da cinikayya na iya ma kai ga yaki. Gwamnatin kasar Myanmar ta ce ta ci majejeniya jiya Alhamis da wasu cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya biyu kan taimakama 'yan gudun hijirar da suka guje ma tashin hankali a yammacin jihar Rakhine su dawo gida. 'Yan kabilar Rohingya kimanin 700,000 ne suka gudu, suka fake a wasu sansanoni masu cunkoso ainin a ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da Myanmar ɗin tun a watan Agustan bara, lokacin da sojojin Myanmar suka yi wata mummunar fatattaka bayan da 'yan tawaye suka kai hari kan jami'an tsaro da ke girki a wasu wurare. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cikin wata takardar bayani cewa har yanzu babu yanayin da ya dace a Myanmar ta yadda 'yan Rohingya za su iya dawowa. To amma wannan yarjejeniyar da za a cimma ita za ta taimaka wa gwamnati ta inganta yanayin. A halin da ake ciki kuma babu wata tantama Amurka za ta hau kujerar naki yau dinnan Juma'a, lokacin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai yi muhawara kan kudirin da ƙasar Kuwait ta gabatar na neman kariya ga Falastinawa da ke zirin Gaza da kuma yammacin kogin Jordan. Jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ta ce kudirin bai yi adalci ba, domin ko bangare ɗaya kawai yake karewa. Daga Najeriya kuma babban alkalin kotu a birnin tarihin Najeriya Abuja mai shari'a Usman Bello ya bayyana takaicinsa kan yadda ake nuna zabiya wariya wajen ɗaukar aiki da kuma tsangumar da suke fama da ita tsakanin al'umma. Mai shari'a Bello ya bayyana haka ne lokacin da ya halarci wani taro da kungiyar kare haƙƙin zabiya ta shirya domin kare wa al'umma wato wayewa kan bambanci da ake nuna wa su zabiyan da kuma cewa su ma mutane ne.
Saboda haka wannan taro yana da muhimmanci don ya zama kamar faɗakarwa ne da jawo hankali, musamman ga misali da muka gani wannan an ɗauke shi ya ji har ya yi training na 'yan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din, amma a ƙarshe an hana shi takardar ɗaukan aiki. Kaga wannan ba daidai bane ba. To muna fata da wannan kira da aka yi mutane za su faɗaku su gyara zamansu akan dangantakansu da irin waɗannan mutane da suke da wannan matsala.
Daya daga ɗimbin zabiyan da suka halarci wannan taro, Donald Tempe, ya koka ga yadda ya ce al'umma na nuna musu wariya.
Ana ci ma na mutunci sosai, so muna kokowa don mu samu ƙarfinmu a ƙasa gabaki ɗaya.
Zabiya dai yana da ƙalubalen gujewa zafin rana da kan cutar da fatarsu.
Wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya aiko da wannan rahoton.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar Borno ta fara rusa wasu hotel a unguwar Galadima da ke cikin birnin Maiduguri, fadar gwamnatin jihar Borno. ga Harun Daudaju da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Mr. Emeji Omodi John da shi ne mai magana da yawun waɗannan jama'a da wannan batu ya shafa da kuma yace zakan suna da hotel har guda 21 da gwamnatin tace za ta ruguza.
Dun gwamnati ba za mu ce suna kariya ba, gwamnati da ya taba kariya, amma wannan gurin da mu yi fadi mutanen da sun ba mu filin ba su fasara mana ga abin yana ciki na state government ne. Shi ya sa muna nima alfarma a wajen gwamna. Don shi ne Uba Maiduguri, yadda aka Allah yake shi ne gwamna na Borno, security na Borno a hannun shi yake. Ka gani shi ya sa ya ga laifin mu ba mu da musu da shi. To mun karba da ince a hannun mutane, a hannun banki mun je mun sa mun yi wannan ai ba mu je sata ba kawai dai saboda mu samu bincike.
Gwamnatin dai yana zargin cewa ana aikata abin da ba daidai ba a wannan wurare, har ma lokacin aka yi kisan kai. To ko me Mr. Abacin zai ce game da irin wannan zargi da gwamnatin ke yi na dalilin tasar nasu?
Bari in ga maka gaskiya, ba hotel a tsakanin mu da a za ce an taba shiga an kama mutum da sauransu wannan, kana ji? Amma duk da haka ba za mu ce gwamnati yana kariya. Dun alfarma ne muna nema, roko ne muna yi, a taimake mu. Kuma na tabbatar gwamna wannan da yana ciki mai tausayi ne. Yayi tausayin mu, ba kwai compensation ba ana kore mutum ba. Gwamnati gobe sun ga dama taimakon su, muna mun gurgusa muna roke su. Mun ba mu sani mun shiga laifi wannan. Amma dai abin da ya shafe kwaya da sauransu wannan, IDP da sun zo daga kauye fa ba mai shiga hotel a cikinsu. Hotel mun jira su da bayan gida da komi da komi, inda mutum ya zo in baka biyar guda da ɗari biyar kudin wuyo saka shiga ba. Ba a wuce a tsakanin su jira da kudi wannan.
Gwamnatin a makon jiya ne dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatiman ya shaida a murya Amurka dalilansu na ɗaukan irin wannan mataki, musamman ma na tada waɗannan hotel da mashaya da ke anguwar Galadima. Ga ma abin da ke cewa,
tun ba yau ba nake samun rahotanni akan anguwar Galadima, irin ta sanki da ake tafiyar da shi a wancan anguwar. Sai bari in shaida maka, ni da kaina na tashi na je wurin kuma na ga abin da yake gudana, wanda sakamakon hakan ne ya sa ka ba da umarni a rushe wannan yanki. Wallahi irin ayyuka sha da matasa suke a wannan anguwar ba za ka ci a cikin Borno ba. Wallahi in mun zuba ido muna kallo, daga karshe wallahi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Dukkan abin da ka sani yana sa maye ana sayar da shi a wannan anguwar, daga wiwi zuwa codeine, benylin with codeine, tramadol, ba abinda ba a yi a can. Duk lalacin da kake baka ma sammani ba ana yawancin anguwan, kuma dole ne mu bada umarni a tara domin mu gina magarantar ƴan mata a wajen. Za mu bi dukkan hanyoyi da shari'a ta shimfida domin kar mu tauye haƙƙin kowa sakamakon rushe wannan anguwa. Duk wanda ya cancanta a biya mishi haƙƙin shi, insha Allah muna da niyya mu biya.
Rahotanni dai yana nuni da cewa mutanen da ke wannan anguwa, musamman ma mata masu zaman kansu, na ta kokarin ficewa daga wannan anguwa sakamakon wannan aiki na ruguza wannan anguwa da gwamnatin jihar Borno ke yi. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Daudabiu. A can jamhuriyar Nijar ko Dr. Mamman Sani ne ya yi kira ga mahukuntan kasar da su tabbatar dokar hana shan taba cikin jama'a yana tasiri domin illar da ke tattare da yin hakan. Daktan da ya yi wa Sulaiman Munu Barma ƙarin bayani ne a cikin hirar da suka yi kamar haka.
Mu a ƙasar mu sai a zo yanda zaka sayi halawa, haka zaka sayi taba, duka wannan su ne abin da suke ƙara ankuyaye, kuma matsalar su tu musamman yara ƙanana da suke yawancin ta fuske, yawanci yara ƙanana wanda bai san ciwon kanshi ba. Taba waccan wadda aka sani sigari ta da, yanzu kuma da wata wadda ta ƙullo wadda aka ce ma shisha wadda take da matsaloli da yawa, wanda yara ba sani ba yanzu abubuwan diyowanci cututtuka da ake samu su tu masu cuta na ciwon huhu wannan babban tare tuberculosis, yawanci duk sai ka ga yara ne masu shan shishan nan da masu shan taba irin wancan. Da ita ce baya ma tana sa kansar duk lo'in kansar da ka sani taba tana sa shi. An yi ta sensibilisation, an yi ta sensibilisation. Ke gwamnati tana da alhakin kare lahiyar al'umma, to cikin wannan alhaki na kare lahiyar al'umma ya kamata ta ɗau dokokuka masu tsauri a san yanda aka yi dekurajen mutane da masu kawo ta, musamman a sa tsauri kurin kawo ta kamar ga harkar lango, kuma masu yanta ma a ɗoyan ka sa tsauri daga cikin kenan dole ta ƙara kuɗi fitattun an haɗa mutu.
Ana maganar taba sigari tana illatar da hatta wanda baya shan ta ballantana wanda ke sha, babu wani rigakafi ne a game da maganar illolin taba sigari?
Eh, kamar da kawai wanda baya sha shi ne da turanci ake ce ma fumer passif. Basin kamar yanzu na sha taba kana kusa na zaka shaki hayakin ko kenan zai ma illa. To ai saboda shi ne aka ɗau dokar da take hana shan taba a cikin, saboda shi ne sai ka zo kai ba ka shan taba me kun hadu guri guda da wani inda dole ne ko kun hadu cikin wani shago ko kun hada kasuwa ko kun hada a cikin wata mota ta sai ga mota hawaye karama cikin taxi kan mutun yana shanta ba wani bi taxi mai kima ke shanta ba sai ga wannan tuki nan kaga ya dola ke mutane me in akwai doka doka ce ga ta arbuta sai ga karan mutun are shi ba matsala to ba aike doka shine muka ce gwamnati zai kamata ta sa ta dosa da ta iko ayi aiki da doka bari ma abin da bai kamata ba sai mutane da yau ana dauka lakin sai bakshin taba me sai kaga kana tare da mashayan taba ana cuta ma da wani abokin aikin kai yanzu in ka je wasu kasashe gurin mashayan taba da banki da kai akwai kowa da female in zaka sha taba sai ka wuce can hili ga naku ne wanda ya shi kenan ka san gurin mashayan taba ne babu matsala
kana ganin kasashe irin su Niger ma ya kamata a ce an kebe gurare na musamman domin mashaya sigari su ringa kebancewa suna sha
firman ya kamata saboda in dai har ba a yi aiki da dokar wannan paske inda doka in dai har doka za ta yi aiki dole a waye gurin wannan paske mutum kowa ya yi ciwo don kanshi amma an ce tana sa ciwo mutane sun gada masu sun ce su sai sun sha to a waye musu guri kasu sha cikin mutane in ka zo kuna tare cikin jama'a in za ka sha taba sai koma me abu na farko dai doka ce ta yi aiki shine zai iya sa firman mutane a kare su da wannan al'umma
tokar a shafaya faya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara tokar a shafaya
to madalla yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan
sunana Fatima Muhammad Mustafa daga makarantar Shehu Abubakar Ibn Galbe Al-Kalami mai musari jere lakol Borno State a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر
سرك الله العظيم har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin To gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likitan ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita zamu fara ne da wannan wasika daga wajen Ashirul Lawal wanda daga can karamin hukumar Gusau jihar Zamfara.
To.
Yace menene amfanin shisha da kuma lofi da mutane ke sha domin wai ana cewa suna magani. To shin idan haka ne maganin me suke yi a jikin dan adam? Kuma meye bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana illa ga jikin bil'adama? To likita kaji tambayar tasa ko?
Eh na yi tambayar tasa Hajiya amma ina so Malam Hashir dan bana ya yi mana hakuri zan yi bincike akan wannan shisha din ga abin da ke cikin sa da komai don ban san wannan sosai ba Hajiya.
Eh dan Laraba aka naga sun fi.
Sai yi bincike Hajiya.
To Allah ya sa dace.
Amin amin.
To shi kuma Malam Adamu Sabi Wangara a can Gezawa Kano yace me ke kawo kora ne? Ringworm.
To abin da ke kawo kora kin san akwai wasu iyon kwayan halitta ake kira su fungus ko fungi da turanci to waɗannan suke shiga jikin ɗan adam ko musamman kamar akai da sauransu suke kawo wannan shi wannan ciwon Hajiya
kora ba galibi a kafa bane yafi
yawanci akwai akwai wanda ake a kafar kora wanda ake wadansu suna kiran kusha kushi da sauransu akwai na kafa
akwai kuma na kai
eh wanda ake kiran shi dandruff da turanci
to duk wannan ne yake jawo
abinda kida yake kawo su shi na kafa din abinda ya kamata a yi akwai mai da ake bayar musamman wanda zaka iya sa kuma ya kamata mutum in yayi alola ko yayi wanke kafar sa ya tabbatar ya busar da kafar musamman tsakanin abin nan
tsakanin yatsa da yatsa
yatsa kafar ya duk tabbatar da sun bushe sosai to domin rashin damshi ke kawo su sosai kuma da taka wadansu wurare a ƙasa haka yakan kawo wannan
akwai wasu mutanen da yakan yi tsananin da fa zaka ga kaman yatsa za ta tsinke
eh wani za ka ga abin dun wurin da damshi sosai kaman da shi yasa ake so musamman ka bar wannan wurin ya bushe sosai rinka shan iska sosai to kuma in wannan ya faru dole a rinka sa mai din nan akwai mai musamman da ake sawa da mai da wani irin hoda to shi hodan ne yakan rage damshin wurin ne sosai
to ana iya warkarwa kwata kwata
wanda dai aka samu magani yana warkar da shi kwar gabaki daya haji ana warkar da shi
to
eh don wadansu abin da ake yi wanda aka sa hodin nan ko in kana son safa ne sai a sa hodin a kafan in za ka rufe ta amma ya kamata ka tabbatar kafar ta bushe
to a takaice dai mutum ma zai yi yodin sa rufaffen takalmi ke
eh inda kana shi garin kasa takalmi kaman slippers haka wanda bai dan sha iska kadan amma in dai wannan ya so matsanani dole ka je wurin likita a baka wannan mai din ko da hodar ka sa a kafa
to Allah ya sauke
amin amin
to na kan shi ana shi ma ana iya warkarwa
eh shi ma kan akan akwai wani abu mai kaman sabulu ruwa kaman sabulu wanda ake sawa to aka sa ana wankewa za ka yi amfani da shi kaman so biyu so uku a mako yakan dauki kaman mako wata biyu zuwa uku a warkar akan yakan warkar da shi hajiya
idan mutum ya ake gashin shi kwata kwata hakan zai taimaka
aski gashin bai cika taimaka amma wannan shi ruwan shampoo din da mai kaman sabulu wanda ake so ana magani din ya fi amfani
to
eh
to shi kuma malam Ali Abdullahi Doron Baga yace yana son bayani ne akan zabiya albino halitta ce ko cuta ce ma'ana a likitance zamani ana iya wa zabiya albino magani fatarsa ta dawo daidai
to albino wannan halitta ne yanda ake Allah ya halitte su ne amma akwai wani abu da ake kira chromosome ko genes din su kamar yanda Allah
bayan halitta ke
ba halitta yanda ta hadu to wadannan yanda ta hadu kin san kaman fatar namu akwai abu da ake kiran shi melanin shike sa fatar bakin mutum yake yanda color da yake da ita
to
to domin wanda lili wannan in aka in za a haife su shi wannan kwayan halittar da ke sa jikin yayi color da yake ba su da shi
to
shi yasa
to sai ka fito a haka
inda za a yi
kuma ba wani magani da za a ba
wani magani wannan yanda aka halice su kenan yanda yarayen su yanda za su yanda suke kenan
to amma wasu zabiyan zaka gansu ko idanuwan su ma haka kaman ba su iya budewa duk wannan
ne to kin san ko a idan namu akwai wannan shi wannan abin da ke kaman shi wannan kwayan halittar da ke sa jikin mu to shi ma yana cikin ido yana kare ido to su ba su da shi ma ido sai ga idon su wani locked don sai su sauna irin madubi kafin ma in ba haka ba zai hasken
wato hasken
ba da idon nasu eh shi yasa dole shi yasa wani lokaci ake son su tsaya a cikin daki ko wani abu akwai wani lokaci kaman nan kasashen inda aka samu kan yara bakakin yara da suke da wannan akwai wani irin mai da ake sa wanda ke kare jikin mutum kaman da tsananin rana
wato shi sai su yi ta shafa
eh sai su yi ta shafa amma wannan ikon Allah ne ba yanda za a yi
halitta ce to
Allah halitta ne yanda za ba yanda za a yi
to Allah ya sauke
amin amin
to sai kuma malam Sa'idu Abdullahi da maturo daga can jihar Yobe
to
yace me ke kawo furfura ne a jikin matashi musamman wanda shekarunsa ba su kai lokacin da ya kamata ya furfura ba
to akwai wadansu kuma wannan shi ma kamar wadansu halitta ne wadansu ba suna gada wanda aka kaman iyayensu kakanninsu sun soma furfura tun suna matasa
to
eh to wadannan wannan ikon Allah ne shi ma
ba abin da mutum
ba abin da za a sai dai irin inda irin abin da za a shine kin sa wani irin kaman kala da ake sa a gashi ko
irin man da ake sai da
man da a gashi ya canza kalar gashi amma iyaka abin da za su yi kenan
to amma wannan kuma ai sai ka dinga yi akai akai
eh dole sai ka dinga yi amma wannan shi kuma ikon Allah ne ba yanda za su yi
to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka yi a saboda haka in ma yana kusa da mai furfura ne to ba abin da za a yi
eh ba abin da za a yi
to Malam Aminu Adamu Malam Maduri can jihar Jigawa.
To.
Yace wa me yake sa hancin mutun yake zafi ne?
To abin da ke sa hancin mutun yake ta zafi kaman wani lokaci in kaman iska ko wani lokaci yake bushe da yawa. To in ya bushe da yawa din rashin damshi da wannan yake sa hancin mutun rinka zafi da yawa wani lokaci ko kuma sai ga yana kaikayi yana kaman yana ciwo ma.
To.
Eh.
A saboda haka kawai zai je gun likita ne ya mishi bayani?
In ya je wani likita ya mishi bayani wancan aka ƙara damshi akwai wani abin da ake tsaya a cikin hancin wannan yakan ƙara damshin cikin hancin to kuma lokaci ya kamata je wani likitocin da suke gwanince da wani irin wani lokaci akwai wasu abubuwa da mai kamata kila suna cikin hancin wanda ke sa shi yake iska da sauransu ba ta shiga yanda ya kamata.
To in ba an duba ba za a sani
in ba an duba ba za a gane domin akwai wasu mutane kin san yadda muke shakan iska akwai inda yake zuwa ga baki da akwai wasu mutane yanda hancin naki kuma ya dan goce kadan
to
iskan bai shiga yanda kin san ma in iska yana shiga yakan ƙara damsar da wurin yakan da ruwan da ke hancin da saura da yakan ƙara damshi to wannan ya canza duk wannan yana kawo irin wannan lalurar.
Amma idan ya je za a iya ba da magani?
Eh, ana iya ba magani wani lokacin ya tsanani ma ana iya dan aiki a dan gyara shi.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To.
Wai yace da gaske ne amfani da gishiri yana jawo ciwon hawan jini?
Inde kana ciwon ba wai na kawo ba inde kana ciwon jini hawan jini bai kamata ka rinka shan gishiri da yawa ba Hajiya.
To.
Domin yakan ƙara tsananin sa. Domin abin da ke faruwa shi ne in kana shan gishirin nan da yawa yakan sa ka rinka rike ruwa a jikinka da yawa so kuma ya ƙara hawan jinin.
To a saboda haka dai ma a takaice dai cin gishiri ma da yawa ba amfani kenan.
Cin gishiri ma da yawa ba shi a cika kalilan yana dan taimaka a jikin aikin dan adam amma bai kamata ka ci gishiri da yawa kadan ya fi amfani.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa.
To.
Sadiq da Fatima a Malam Garba a can Gashiwa.
To.
Wai me ke kawo ƙurarrajin zafi ne ga yara jarirai musamman a lokacin zafi?
Eh to yawanci wannan ƙurajen da suke fitowa domin zafi kuma yanda jikinsu bai saba da shi ba shi ke kawo nan ƙurajen Hajiya.
To.
Eh to amma ai yanzu akwai sina abubuwa da ake dan shafa yakan warkar da shi ai yanzu akwai magunguna da yake warkar da shi kuma akwai dan irin hodoji da ake basu wanda ake dan sa a jikin nasu yakan rage wannan tsananin shi kuma ya warkar da shi.
To rage sa ma yaro sutura zai taimaka?
Eh indai ya kamata ya rinka samun iska sosai.
To.
Eh yakan taimaka kwarai.
Ka sa mai matsatsan kaya.
Eh ka sa matsatsan kaya da zai ta zufa kuma ko kuma kaya da yawa.
To.
Eh.
To ita kuma Bilkisu Muhammad a can ta fawa balewa.
To
su ma dai ta haɗin gwiwa ce da Zakiya Abdullahi Ango Huntuwa.
To
suka ce wai da yawan mata a ƙasar Hausa da zaran cikin su ya shiga wata 7 zuwa 8 sai su fara neman maganin zaki na gargajiya. Shin a likitance akwai wani zaki ne na musamman da ake bukata mace mai ciki ta zubar kafin ta haihu?
A likitance ba wani maganin zaki da ya kamata shi a Hajiya.
Yawa an camfa ne ko?
Eh camfa ne. Kamar nan akan ce kamar nan lokaci za a ga ce waɗansu mata an suna ciki suna son sha wannan abin kaza sha wannan abin kaza duk wannan kamar camfi ne.
To. Ba saboda haka a daina kawai.
Eh a daina.
To kar ma a je garin neman shan wani maganin zaki a je a ma jariri.
Eh wani a yi wani barna. Eh bai kamata a rinka sha da yawa ba amma dai wannan a likitance ba shi da wannan.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin
Dr. Ladan.
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To sai dai ai muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba wannan karan. Yanzu Amadun Kwa da kuwa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da muka yi asubanci tare da Salama Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darren Smith ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.